أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ اهدرنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, 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 muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mai kowa mai komai mai iko ji da hanawa wanda ya kaddara rayuwarmu zuwa wannan rana ta Lahadi 9 ga watan Ramadan, hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1443, wanda ya daidai da 10 ga watan 4 miladiyar Annabi Isa 2022. Mun sake dawowa kan karatunmu a wannan masallaci mai tarin alkhairi da albarka, da mutane masu tarin alkhairi da albarka a cikin wannan sura mai yawan albarka, suratu Fussilat, suran Alqur'ani mai girma, kuma ta dawo kan magana kan Alqur'ani din mai girma. Idan ba manta ba, ajiya mun tsaya inda Allah subhanahu wata'ala yake gargadan kafirai, yake ainihin jan kunnen su kan yadda suke yi ma Alqur'ani mai girma hawan kawara, cewa innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakfuna alaina. Kafiran nan da kuke yi wa Alqur'ani shishigi kuna canja masa ma'ana. Allah ya ce fa ku sani, ma'ana ba ku buya mana ba, ma'ana mun san da ku, kuma mun san da abun da kuka kalle a ranku, da abun nan da ya faru a can baya idan annabi yana karatun Alqur'ani. Wal ghaufi la'allakum taglibuna nan, ma'ana annabi yana karatu su rika tafi, suna fito, suna wasa, suna rera waka. Duk Allah ya ce wallahi baya buya mana, mun san da wannan. Allah ya musu wannan gargadi. Sannan na biyu, Allah ya musu gargadin cewa zai sa su a wuta, dan ba za su yi daidai da mu'minai ba. Afaman yulqafin nari khairun amman yati aminan yawmal qiyama. Sannan Allah ya musu gargadi na uku, yace kuma ku sani, imalu mashitum, ku abinda kuke so. Madama kuka yi abin da kuke so kuwa, to za ku ga abin da ba ku so. Wannan ba an ba su dama ne sai abin da suka ga dama ba, a ku yi abin da kuke so, ku za ku ga abin da ba ku so. Imalu mashitum. Sannan gargadi na hudu shine wannan aya da alaran mai jawo mana yanzu a kansa, za a ainihin Allah ya musu gargadi na hudu, kuma shi ma duka kan Alqur'ani din mai girma. Allah ya ce innal ladhina kafaru bizikri, lalle mutanen nan da suka kafircewa Alqur'ani mai girma, lamma ja'ahum, yayin da yazo musu, Allah sai ya yi wannan littafi. Allah ya faɗi ainihin sifofi guda uku na wannan littafi. A wannan aya Allah ya fara faɗan sifa ta farko. Allah ya ce wa innahu, lalle shi la kitabun aziz, wallahi littafi ne mabuwai shi wannan Alqur'ani mai girma. To mu koma adh-dhikru. Adh-dhikru malamai suna faɗa daman suka ce sunan abu hudu ne, kamar yadda ya zo a cikin Alqur'ani mai girma. In ka ji zikru Alqur'ani mai girma, to yana nufin abubuwa guda hudu. Na farko dai Alqur'ani din kansa, kamar yadda ya zo a nan, innal ladhina kafaru bizikri, lalle wanda suka kafircewa Alqur'ani, da kuma yadda ya zo a cikin suratul hijri, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Allah ya ce muka saukar da Alqur'ani, Allah ya kira shi da zikru, mu ne kuma za mu kiyaye shi. Kuma kamar yadda ya zo a cikin suratul qamari, Allah yana cewa wa laqad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min muddakir. Hakika mun sauƙaƙe alqur'ani mai girma, lidhikri domin karantawa, da koya, da aiki. Fa hal min muddakir, shin akwai mai koyan, akwai mai kokarin yayi aiki da alqur'ani din? To wannan zikru kenan na daya. Zikru na biyu yana zuwa da ma'anan sallah, kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul juma'a, ya ayyuhalladhina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah. Ya ku mu'minai da aka yi kiran sallah ranar juma'a, to ku yi gaggawa ku tafi zikirin Allah. To zikirin Allah anan ba yana nufin alqur'ani ba, ba kuma yana nufin zikiri na la ilaha illallah ba, yana nufin sallar juma'an ita ce zikrullahi a wannan wurin. Sannan zikru na uku kamar da yazo a cikin alqur'ani mai girma yana zuwa da ma'anar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, shi ma zikru ne saboda Allah ya gaya mana cewa qad anzalallahu ilaikum zikra, Allah ya ce mun saukar muku da zikru. To muna tsammanin Allah zai gaya mana wani zikru ya saukar mana, tunda daman asiyakin ayar ta daibo da maganan alqur'ani ne, amma sai ta kare da qad anzalallahu ilaikum zikra, sai Allah ya yi abin nan da malaman nahwu suke kira badal, sai Allah ya ce rasulan, idan ba ku gane zikrun ba rasulan, wannan babban manzo annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi ma zikiri ne. Sannan zikru na hudu yana zuwa da ma'anar zikiri da muka sani, kamar yadda yazo cikin suratul ahzabi, ya ayyuhal ladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira, ya ku mu'minai ku ambaci Allah zikiri mai yawa, wadh-dhakirina Allah kathiran wadh-dhakirati, da masu ambatan Allah da yawa maza, da masu ambatan Allah da yawa mata. Allah subhanahu wataala yake gaya mana wannan alqur'ani mai girma cewa kuma a wannan aya din da Allah ya ce innal ladhina kafaru bi dhikri lamma ja'ahum, dinnan malamai suka ce to ana kaddara abinda zai biyo wannan bayan wannan aya din cewa wato halikuna yujazawna bi kufrihim, Allah zai halaka su kuma za a sakanta musu da wannan kafircin nasu. Eh, mana wannan kafircin alqur'anin da suka yi sai sun ga illarsa a lakira, saboda littafi ne da Allah ya yanke hujja a kansa, ya sauko a daidai lokacin da ake nemansa. Ma'ana kowane annabi, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, yace kowane annabi Allah yakan bashi irin mu'jizar da zai zo ya nuna a cikin mutanansa. To su Larabawa a lokacin da aka aika manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, suna gadara da fasahan harce ne, ma'ana suna ji da harce ne da iya tsara magana. To sai ga wani littafi ya zo da harcen su ya fi su tsara magana, ya gajiyar da su a ilmance, ya gajiyar da su a shar'ance, ya gajiyar da su a komai, alqur'ani mai girma. Aka ce yana daga cikin yanayin su a wannan lokacin na kaifin basira, dan annabi Musa alaihi salam lokacin da Allah ya aiko shi ya bashi sanda, ai a lokacin sihiri ne yake ci. To sai yazo da abun nasa mai kama da irin nasu, amma in nasa ba irin nasu bane, har ma da suka ce nasa sihirin ne, sai ta ataquluna lilhaqqi lamma ja'akum asihrun hadha ai wala yuflihu sahiruna, yanzu gaskiya za ta zo muku ce sihiri ne? Wa ga muku mai sihiri yana samun rabo? Wa ga muku mai sihiri yana sha? Ba zai sha ba, ko ya sha nan duniya ba zai sha a lakira ba. Da haka sai zama a lokacin yana daga cikin karamin misali da zamu bayar na fasahan harcin su da kaifin basirar su a wannan lokacin, amma alqur'ani yazo ya kure ta, ya kure ta gaba daya. An ce kaifin basirar su ya kai ga a wannan lokacin wato mawaka, ba kowane mawaki ne yake samun damar ya ma baje kolin sa a waka ba, saboda kaifin basirar su. Aka ce ana bada labarin wani sarki, shi wannan sarkin yana da wazirin sa, sannan yana da jakadiyar sa, kowa gwani ne wurin basira. Idan mawaki ya zo da waka, shi al'adarsa sarkin saboda basira, in an karanta masa abu sau ɗaya ya rige. Idan mawaki ya zo ya gama rera waka, yalla bai muna jiran kyauta, sai ya ce ahab, wannan waka ta kana tsammanin wai wata sabuwar waka kai, har ma za ka buƙaci kyauta? Ai ni ma na iya waka ta. Mawaki kuma fa shi yana tunanin a ɗaki shi kaɗai ya rubuto kayansa ya zo, saboda kaifin basira ana gama karantawa ya rige, sai sarki ya maimaita. To shi waziri baya iya riƙewa a karon farko, amma an yi abu sau biyu yana riƙewa. To kaga mai waka ya karanta sau ɗaya ya ji, sarki ya karanta sau ɗaya ya ji, sai sarkin ya ce to kuma don kar ma ka ɗauka waƙar taka sabuwa ce, ba ni kaɗai da aka yaba ba ne ma na iya waƙar. waziri ma ya to waziri karanta masa sai waziri ya karanto ma kawai to akwai jakadiya tana bayan labule ita kuma kaifin basiran ta inda aka karanta mata abu sau uku ta iya kawai kaga mawakin ya karanta sarki ya karanta waziri ya karanta sai ya ce masa sai ya ce mawakin to ai wannan waka ta kadan ka gane mata dade a wannan gurin namu tana yawo mata ma a cikin gidan sun yi ta jakadiya karanta masa sai jakadiya ta karanto sai mawaki ya gudu yana cewa shi kan kila sihiri aka masa kila aljanu ne suka je suka debo wannan waka suka zo suka koya mutane tun kafin ya gama sannan sun kai a kaifin basirar su za a jera kaman samari 10 ne musamman a kasuwannin su na ukaza ko majinna yana daga cikin manya-manyan kasuwannin da suke ji da su wannan mawakin zai fara wakar sa idan ya kare baiti in ya kare shi da rani to na gaba a lokacin basira za ta zo masa shi kuma ya kirkiro baitin da zai fara da ra'un idan ya kare shi abinda ya kare baitin sa da shi na kusa da shi zai ji dau wannan harafin shi kuma a kansa zai gina nasa waka din haka za su gama babu wanda zai maimaita abinda dan uwan sa ya fada kai kaifin basiran su har ya kai ga ko rabin magana aka fada ba a fadi sauraron rabin ba sun san me ya kamata a ce a sauraron rabin an ce wani basaraki ya yanke wa wani talaka da ya zo garin sa hukuncin kisa wannan talaka za a tafi da shi mai kasa sai ya ce wa sarki ranka ya dade to tunda dai haka ake wa baki a garin nan a taimaka mini mana in yi wasiya yace eh to kai mana ce a ban takarda da abu rubutu aka bashi takarda da abu rubutu a sai shi wannan talaka kwata-kwata abin da ya bari a duniya a yansa mata biyu ne sai ya rubuta cewa ala ayyuhal fatayati inna abakuma ala ku saurara ayyuhal fatayati ya koyan nan yan mata inna abakuma lallai babanku sai ya shiru sai ya ce akai ya san irin abin da ya haifa ana kai musu dan aika yana kai musu ya bada adireshin gidansa ana kaiwa babbar da ta karba ta karanta sai ta yi alama ga yar uwarta dama ita da muciya a kusa da ita sai ta yi alama ga yar uwarta ita kuma ta dauki tabariya wai abinda suka gane tunda babansu bai taba irin wannan maganar ba yace ala ayyuhal fatayati inna abakuma ya ku wannan yan matan babanku sai suka gano a basirarsu abinda ya kamata wato sadrun baitin ya dauka shine qatilun fa akhdhu sa'i mimman atakuma babanku kashe shi za'ai kuma ku dauki fansa kan wanda ya kawo takardar in sarki yana tunanin ya kashe ni shi ma an kashe masa in yana tunanin yaya na sun yi asara shi ma yayi asara shikenan sai babbar tace to kaje ranan bari a kawo maka sako shikenan yana tsaye kawai sai ya ji tabariya nan muciya ta baya garawo shikenan aka sake waccar ita ma ta taho ta ainihin kawo masa wato sura ma'ana take take wannan bawa sai gashi ya fadi ya mutu to fa irin wannan basira da fasahar alqur'ani yazo ya same su Allah kuma sai ya sauko da wannan littafi da larabci Allah ya fara fadan sifofin wannan littafi Allah ya ce wa innahu lallai wannan littafi la kitabun wallahi littafi ne azizun mabuwai ai littafi ne maniun an kulli aibin ya kubuta da dukkan wani aibi sannan la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi ai la yata'atta li ahadin an yati bi misli yana daga cikin wato buwayen littafin babu wanda yasa yazo da kwatankwacin alqur'ani babu wani wanda yasa ya kawo suka a cikin alqur'ani mai girma ba wanda yasa ya ainihin zo ya jirkita wani abu na alqur'ani mai girma yau din nan kana gyara wasali za ma hannu a ce anan ba haka wasalin ne yake ba a gyara shi shi kadai ne littafin da Allah ya yi wannan gatar amma sauran littafai ai ba maganan wasali ba harafi ma za a iya dauke ba kai ba maganan harafi ba kalma ma za a iya cirewa amma alqurani a kitabun azizun shi yasa imamul fazazi yake cewa kitabun azizun a'jazal khalqa kulluhum littafi ne mabuwayeye da ya gajiyar da halitta gaba daya Allah ya kalubalanci kafuran makka su zo da kwatankwacin alqurani mai girma fatu bi surati mislihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin suka gagara Allah ya ce to fatu bi ashari suwari min mislihi muftariyat in ba za ku iya kawo kwatankwacin alqurani ba to ku zo da sura uku kawai a sura goma kawai kwatankwacin alqurani ashari suwari min mislihi muftariyat suka gagara Allah ya ce to a suratul baqara fatu bi surati min mislihi to ku zo da koda sura daya kamar a wal asri da idza jaa da inna baina wayannan surori ne guda uku masu ayoyi uku uku to koda kaman wannan surorin ku kawo suka gagara sai muka ji Allah yana cewa to ya rasulullah ka gaya musu la idni jitama'atil insu wal jinnu wallahi da mutane da aljanu za su hadu su gangami su taran ƙara wa juna sani ala an yatu bi misli hadhal qur'an akan su zo da kwatankwacin wannan alqur'ani la ya'tuna bi mithlihi ba za su yi zuwa da kwatankwacin sa ba walau kana ba'dhum li ba'din zahira koda sashin su yana taimakon sashi wallahi littafi ne da imani da shi kawai shine zaman lafiya zan ba mu misalai kadan nabuwayar alqur'ani mai girma da gagarar wadda alqur'ani mai girma yayi wa dukkan masana dan ka gane cewa yadda muka karanta ran tafsirin mu na farko Walid ibn Utba masanin waka ne masanin sihiri ne masanin bokanci ne da karanta masa yace wallahi Qur'ani nan ba waka bane don ya san waka ba sihiri bane ya san sihiri ba bokanci bane ya san bokanci ka dauko bangare bari mu dauki bangare biyu bangare na farko mu dauke alqur'ani dungurungum kaga yadda Allah ya masa wani sirri Al-Qur'ani mai girma Allah ya yi shi da tsarin sura 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 yana da sura dai har sura 114 yana da ayoyi dai har aya 6236 a riwayar Hafsu ko 6214 a riwayar Mutawarshu saboda akwai bambanci amma za ka yi ta gani a Facebook ana wani wai 6666 a wannan ba daidai ba ne wannan kirdaje ne ayoyin alqur'ani 6214 a riwayar Warshu 6236 a riwayar Hafsu surori 114 to don Allah ya nuna maka littafin alqur'ani buwaye ne daga surar farko za ka iya gane yawan alqur'ani mai girma malamai suka ce ka duba suratul baqara a riwayar Hafsu suratul baqara tana da ayoyi 285 na sa akwai yan boko anan idan zaka rubuta 286 a riwayar Hafsu a warshi ne da 85 idan zaka rubuta 286 zaka rubuta 286 ne ko 286 wannan 286 din 286 idan ka zo ka cire 2 a farko nan nawa zai rage 86 ko to shine zai baka adadin surorin makka gaba daya surorin makka 86 ne idan ka dawo nan bangaren ka dawo da 2 dinka sai ka cire 6 din nan zai koma nawa zai koma 28 shine zai baka adadin surorin Madina Qur'ani bai dawo ba ya dawo dunkule duka sura da sannan alqur'ani yana da sura 114 bismillah da suka zo a farkon sura 113 amma dan adadin ya cika sai aka samu wata sura ita sai aka mata bismillah biyu ita ce suratul naml zamu yi misali akan ta ita ba innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim sai ya cika sai dai mana dai sai adadin yayi mubabaka yadda surorin suke 114 sai an samu bismillah 114 sannan idan ka duba mu dawo har yanzu a ijazul adadi ijaz wato gajiyarwan alqur'ani mai girma bangaren adadi mu dau sura da ina so in yi magana akan ta don surar matasa ne ga kuma matasan muna tare da su suratul kafi mu saurara da kyau mu ji don ka gane alqur'ani mai girma wallahi shirin Allah ne dan adam duk basiran sa duk wayan sa bai sai shire wannan ba suratul kafi idan ka jero daga suratul fatiha suratul baqara ita ce sura ta 18 kafun nan da Allah yayi magana Allah yayi maganan kogon wasu samari ne wasu samari da suka bada kansu ga Allah subhanahu wataala wallahi dan ka alqur'ani ya nuna mana gajiyar wasa Allah bai fara maganan ashabul kahfi ba sai da aka zo aya ta 8 am hasibta anna ashabul kahfi warraqimi sannan idan ka irga iya ayoyin da Allah ya maganan ashabul kahfi yadda adadin suran yake sura ce ta 18 aya 18 ne suka bada labarin ashabul kahfi gaba da sannan idan ka saki dubawa daga am hasibta anna ashabul kahfi zuwa karshen kissan ashabul kahfin inda Allah ya ce walabithu fi kahfihim salasu mi'atin sinina wasdadu tis'adin nan ma'ana ashabul kahfi sun zauna a cikin wannan kogon shekara 309 zaka ga kalmomi 309 ne subhanallah dan adam bai sai wannan jerin ba ko dai ya kawo labarin kalmomin ba su kai haka ba ko ya kawo labarin kalmomin sun wuce haka in ya kawo labarin kalmomin ba su kai haka ba ba wuya labarin ba zai fita ba in kuma ya kawo suka wuce haka ba wuya labarin zai tsawon da ya fi tsawon da yadda Allah ya kawo amma sai gashi adadin shekarun da suka yi a kogon shine adadin kalmomin da Allah subhanahu wataala ya ainihin kawo labarin ashabul kahfi sannan mu sake duba ashabul kahfi kafin mu tafi suratul naml zamu ga suratul kahfi malamai suna ce mana tana da bangarori guda hudu bangare hudu bangare na farko na suratul kahfi yayi magana ne akan addini kuma ya nuna mana lokacin da ake addini don Allah yayi magana matasa kuma ya nuna irin rikon su da addini wanda yake nuna maka asai rayuwa ba ta kyau sai da addini kuma tun ana samartaka ake daukan addinin nan ba sai an tsufa an kai matakin da ba za a yi wata shegantakar ba kace to yanzu Allah kam na miƙa wuya eh to ai da man ko baka miƙa wuyan ba ma da man ba za ka iya ba haka Allah yake nema ba dole kana cikin samartakar ka a lokacin zaka miƙa wuya ga Allah kaga maganan addini sannan na biyu ma'ana ta kaice suratul kahfi ta kawo wani tsarin rayuwa ne na mutum shi daya karan kansa da kuma al'umma ma'ana idan matsayinka na kai daya ne ka dauki ma'ana tsarin da suratul kahfi ta zo da shi zai taimake ka kai rayuwa mai kyau idan al'umma ce society suka dauki tsarin da Allah ya kawo na bangarorin nan hudu na suratul kahfi wallahi rayuwarsu za ta yi kyau na farko kaga addini sannan na biyu suratul kahfi ta yi magana akan dukiya dukiyar nan dan adam ba ya da zai rabu da dukiya saboda komi na addini yana da alaka da dukiya in banda kalmar shahada kawai amma komi dukiya tana shiga cikin sa dan haka Allah ya bada labarin masu dukiya mutum biyu wanda ya yi dukiya ta amfane shi da wanda ya yi dukiya bata amfane shi ba sannan abu na uku bayan dukiya sai ilimi ga addini ga dukiya sai kuma ilimi Allah ya bada labarin ilimi da yadda ake neman sa ya bamu labarin annabi Musa Allah ya umurce shi ya tashi ya je shurin wani wanda ba annabin Allah bai koyi karatu kuma tafiyar Allah ya nuna mana yadda neman ilimi yake da wahala annabi Musa ya yi gugurmaya da Fir'auna tsawon shekaru amma ba mu taba jin ya ce ya sha wahala ba amma ran da ya kama hanya zai tafi neman ilimi sai da kansa sai da ya fada yace kai laqad laqina min safarina hadha nasaban kai mun ci kwakwa a tafiyar nan wannan tafiya mun ci kwakwa dan ka gane cewa ba za ka samu ilimi haka kawai ba tare da ka sha wahala ba wanda wannan wahalar ita sa ya mutane yanzu ba su damu da neman ilimin ba ma'ana kowa yana tunanin ya tashi zai nemi ilimi wahala zai sha to dole a nema saboda tsari ne na rayuwa in babu shi rayuwa ba za ta yi kyau ba sannan abu na hudu surar ta yi magana akan shugabanci sai ta bada misali na wani shugaba shugaban sunansa Zulkarnain shugaba ne a addinance sannan shugaba ne a duniyance har wasu suna da'awar cewa ma annabin Allah ne amma da ittifaki malamai ba annabin Allah bane wanda yake nuna maka rayuwa ba ta kyau sai kana da shugabanci a addinance sai kana da shugabanci a duniyance ma'ana a addinance dole sai kana da shehi malla sheka lahu fa shaytanu sheikhu sai kana da malami karkace a kai baka da malami to shedan zai zama malamin ka shi zai rika dora ka akan hanya kaga ba za ka dace ba amma dole sai ka rike malami da zai rika dora ka akan hanya yana sai ta maka rayuwa sannan sai ka samu shugaba wanda zaka ba gadin duniyar ka tunda kana cikin duniyar ai dole duniyar ta shafe ka daka sai ka ba wanda zai gadin duniyar ka daka Zulkarnain sai zama ya hada wannan kaifi guda biyu to kaga wannan tsari ne na rayuwa a rayuwa dole ka zama kana da addini dole ka zama kana neman kudi kana da sana'an yi sannan dole ya zama kana da ilimi sannan dole ya zama kana da wani shugabanci da kake amsawa kada ka zauna wai kai ba wanda nake cire hula wai ni wai kowa ma kai zaka iya hawa kansa a'a dole akwai wanda in aka ce wani ya ce zaka ce a to shikenan na bari na janye dole sai ka zama kana da wannan to wannan abin da ya shafi suratul kafi kenan mu dawo suratul namli don ka gane mu'jiza ta alqur'ani mai girma malam suratul namli a jerin surorin alqur'ani mai girma ita ce sura ta 27 tana da ayoyi 93 ta fara da harafi guda biyu don ka gane alqur'ani shirin Allah ne ta fara da tasin tilka ayatul qur'ani wa kitabin mubin haka ne ko ba'un din nan da ta fara da shi idan da zaka bi surar zaka ga guda 27 ne zalla a cikin surar ba'un din guda 27 ne zalla a cikin surar sannan sinun din kuma da ya zama shine harafi na biyun in zaka irga sinun da yake cikin surar zai baka sinun 93 ne to yanzu ka dauko 27 ka hada da 93 nawa zai baka ina yin lissafi 120 120 ya fita me sunan suran suratul namli to ka zo ka dora namlu a hisabul jummali zai baka 120 nunun zai baka 50 mimun zai baka 40 a tara da 50 nawa 90 ko lamun zai baka 30 a tara da 90 nawa namlu ya saki fitowa dan adam ya yi sai wannan duk basirar sai ya yi sai wannan wallahi bi isa ba in ko yayi to ba za ta kama ba dole sai an samu wurin da abun ko yayi yawa ko yayi kadan amma haka Allah ya saita abun yayi mubabaka sannan abu na biyu da nace zan yi magana akan sa shine alqur'ani mai girma bayan ijazul adadi yayi wa al'umma ijazul ilimi a ilimi ma ba a samu ilimi ba sai da alqur'ani mai girma yazo shi yasa imamu shafi'i rahimahullah yace ni da kuke gani na da linzamin doki na zai bata yace cikin alqur'ani zan je in nemo shi saboda Allah subhanahu wataala ya faɗi ayoyi guda biyu yace ma farratna fil kitabi min shay'in babu wani abin da muka rage a cikin alqur'ani Allah ya ce wallahi sai da muka kawo shi ilimi kake nema ka zo ka rukufa alqur'ani mai girma har ka mutu ba za ka ƙari iya ilimin da yake cikin sa ba wa anzalna ilayka alkitaba tibyanan likulli shay Allah ya ce mun saukar maka littafi mai bayanin komai babu abin da alqur'ani bai bayani akan sa ba sai aka ce masa to ya za ka yi ka gano akalan raƙumin ka cikin alqur'ani yace yawwa to an zo wurin yace ba ku ji Allah yana cewa fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ba ku tambayi ma abota sani in ba ku da sani ba yace da kafin alqur'ani yazo ya koya mana wannan in baka san abu ba sai ka koma kawai kai zaman ka jigum in abu kaza shikenan kai kai ka hakura wai alqur'ani sai ya ce haba da Allah kar ka zama wa mana in baka sani ba sai ka je ka samu wanda suka sani sai ka tambaye su za su gaya maka shikenan kai ma sai ka sani kai ma da ka fita daga cikin wanda ba sani ba ka fada ci wanda suka sani sannan alqur'ani mai girma ya ba mu ilimin da a yau turawa suke ta tutiya mun yi kokari mun gano Allah sarki ba abinda ku gano alqur'ani mai girma ya dade da magana akan sa bature yayi magana yace wai ya gano wani abun da yake iya bambanta ɗan adam ka san ɗan adam wani lokaci wani zaka ga suna kama da juna kamar ruwa da ruwa daya alhali ko dangantaka ba su hada ba wasu kuma sunayen su da sunayen iyayen su zo iri daya sai aka ce to yanzu me za a iya bambance tsakanin dan adam da dan adam sai aka ce to kawai abinda za a iya bambance dan adam da dan adam abu ɗaya ne shine fingerprint fingerprint ma'ana wannan zanen yatsun Allah cikin hikimarsa kamar yadda ya ga mana anan tanzilu min hakimin hamid Allah mai hikima ne cikin ayyukansa wannan fingerprint din na wannan babbar yatsan ba iri ɗaya bane da wannan yatsa ta biyu na yatsa na biyun nan ba iri ɗaya bane da wannan sannan duka na hannun dama ba iri ɗaya bane da na hannun hagu ina da yayana yayana duka fingerprint din su ba irin nawa bane kowa nasu iri ɗaya daban-daban ne bature yace to wannan shi ya gano zai iya bambanta mutane komin yawan su sai malaman qur'ani suka ce aha alqur'ani ya dade da fada ai Allah ya gaya mana yace bala qadirina ala an nusawiya banana Allah yace ai muna da iko ba maganan ta da dan adam ba muna da iko da mun ga dama da sai mu sa duka yatsun ɗan adam su zama iri ɗaya amma gum yatsun ɗan adam ba iri ɗaya bane kaga bai gano komai ba kenan sannan Allah subhanahu wataala yazo ya fadi wani abu na ilimi na geography cewa mun ana ta maganan sama da ƙasa ko wannan sama da ƙasa a tsakanin su muke rayuwa ko da yaushe muna alaka da su alqur'ani ne ya gaya mana ilimin da sai bayan alqur'ani ya fade shi turawa suka gano yadda abun yake suka yi bincike kuma suka ƙara tabbatarwa kansu amma ba suka tabbatar mana ba dan da mutun da alqur'ani ya fada magana ta kane cewa alam tara anna samawati wal arda kana taratkan fa fataqnahuma da sama da ƙasar nan suna hade ne dip Allah subhanahu wataala yace sai muka raba su wannan wani ilimi ne da turawa ba san shi ba alqur'ani ne yazo yake fadan sa sai bayan ya fade suka bincika suka tabbatar da lalle da sama da ƙasa a rabe suke a hade suke diga bayan Allah ya raba su sannan bature ya gama binciken sa cewa a duniyan nan ba za a samu abun da yake ƙasa da ƙwayar zarra ba sai muka ji alqur'ani mai girma yana cewa misqala dharratin wala asgaru min zalika Allah ya faɗi misqalu dharratin kuma sai ya ce wala asgaru min da kuma abun da ma bai kai kwatankwacin ƙwayar zarra ba a sai idan yana suna tunanin iya ƙwayar zarra shine abu mafi kankanta a duniya atom mafi kankanta a duniya to Allah ya ce akwai abun da bai kai atom ba shi wannan ba su san shi ba sannan wannan iskar da take kadawa alqur'ani mai girma ya gaya mana sirrinta wa arsalnar riyaha lawaqiha Allah ya ce bayan alqur'ani ya fadi wannan sirrin sai ba su ilimin agric su ma suka binciko sai suka gano abun nan da alqur'ani mai girma ya fada Allah ya ce muna aiko iskar nan lawaqiha a matsayin mai barbara wannan iskar da take kadawa tana yi wa itatuwa barbara ta dau fure namiji ta hada da fure mace sanadin iskan da take kadawa ne fure namiji yake haduwa da fure mace sai kaga mangoron ka yaya dabinan ka yaya duk abin da yake yin yaya albarkan wannan iskar sannan har yanzu alqur'ani mai girma ya ba mu labari na abin da ya shafi oxygen cewa idan kana yin sama wato numfashinka zai baka wahala wurin fitar da shi wanda wannan binciken su ne ya tabbatar da haka sai ga alqur'ani mai girma ya dade da faran haka Allah yana cewa ka annama yas'adu fis sama, cewa wanda Allah bai bashi musulunci ba zai zama wato kamar wanda yake haurawa sama ne, ma'ana numfashinsa yana shigan juna, baya samu yayi numfashi, ma'ana ana rasa iska duk lokacin da aka ƙara yin sama. Subhanallah. To haka Al-Qur'ani mai girma yayi ta bamu irin wa'annan misalai daban-daban, wanda in lokaci yazo za mu yi magana akan ijazul Qur'an, ma'ana gajiyarwan Al-Qur'ani mai girma. Wa innahu likitabun aziz la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi, barna ba ta zuwa masa a gabansa ko bayansa. Tanzilun, wato wani abin saukarwa ne, min hakimin, daga Allah mai hikima, a cikin zantukansa, wa af'alihi, kuma da ayyukansa. Sannan hamidun, abun godewa ga halittarsa gabaki daya, halitta duka tana godewa Allah subhanahu wataala. Allah ya umurni da a gode masa, kuma duk halitta ta godewa Allah. Hakika Allah ya mata ni'imomi, kuma daga cikin manyan ni'imomin da Allah ya yi wa halitta akwai wannan littafi na Al-Qur'ani mai girma, da kuma abinda Al-Qur'anin ya zo da shi na ainihin shiriya da kawar da dukkan abinda ya zama na barna. Sannan abinda ya shafi godiya, Allah yakan sifanta kansa da godiya sosai, saboda ya nuna mana muhimmancin godiya, sai ya zama an bude Al-Qur'ani ma da godiya. Malamai suna cewa ita godiya kashi hudu ce, dole a kiyaye wannan godiyoyi kashi hudu gabaki daya, tunda Allah ya magana godiya a nan. Na farko akwai godiyar da Allah ya yi wa kansa da kansa, minhu lahu kenan, Allah ne da kansa ya gode wa kansa da kansa, subhanahu wa ta'ala. Sannan na biyu akwai godiya da Allah ya yi wa halittarsa, wato manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. An ce godiyar da Allah ya yi wa kansa shine, kadan daga cikin misalansa shine, limanil mulkul yawm lillahi alwahidil qahhar. Allah ya gode wa kansa da kansa ne, zai yi tambaya ranar tashi alkiyama, yauwa ke da mulki, wa yake da mallaka, babu wanda zai yi amsawa, zatin ne zai amsa wa kansa, yace yau mulki na Allah ne gabaki daya, wal amru yawma idhin lillah. Sannan Allah ya gode wa halittarsa, ma'ana ya gode wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Allah ya ce wa innaka la ala khulqin azim, ma'ana lahu li ghairihi kenan. Sannan na uku li ghairihi lahu, sannan wato godiyar da bawa zai yi wa Allah subhanahu wataala, ana idan duk abin da ka samu ka gode wa Allah subhanahu wataala, wannan godiya shine nau'i na uku na godiya. Sannan nau'i na hudu shine godiyar da za mu yi wa junanmu. Idan mutum ya maka alkhairi, to ka gode masa, ka ce Allah ya saka masa da alkhairi. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa man la yashkurin nasa la yashkurullah, duk wanda baya gode wa mutane, to me zai gode wa Allah ba? Ko Allah ya bashi, me zai gode ba? Dan haka man la yashkuril qalila la yashkuril kathira, wanda aka bashi kadan bai ce na gode ya jinjina ba, to ko me yawan ma aka bashi me zai gode ba? Dan haka mu zama masu godiya a cikin duk nimomin da muke ciki. Allah ya alƙawari duk wanda ya godiya zai ninninka masa, la in shakartum la azidannakum, Allah ya ce wallahi in kuka gode mini zan ƙara muku. Kuma lalle halin da muke ciki yanzu wajibi ne mu yi ta godiyar, kuma tare da roƙon Allah subhanahu wataala ya ainihin kawo mana sauki duk irin wannan kuncin da muke ciki. Wallahi bai kai kuncin da sahabbai suka shiga ba, kwarai kuwa. Mu duba abubuwa guda biyu da su ne mafi yawanci larura mafi ƙarfi a cikin rayuwar ɗan adam, ko wanda idan mutum ya fi ƙarfin su za a ce ya fi ƙarfin abu da yawa, sutura da abinci. Akwai wani sharifi da muka zauna da shi kullum addu'a sa kenan, ya Allah, Allah sutura da abinci, sutura da abinci, ma'ana kada a rasa dai suturar da za a sa, kada kuma a rasa abincin da za a ci. To zaka ga bangaren sutura akwai sahabin da kullum da an kidar da sallah a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, musamman da asuba, sai fita manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ranan kan sai tsaye da shi, yace kai me yasa baka tsayawa kai zikiri kai addu'a kai abubuwa da an yi sallah, sai ka fita? sai ya ce ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallama na kasance ni da matata ba mu mallaki wata sutura da zamu yi sallah da ita ba illa wannan mayafin nawa kwalli daya daka in nazo muka yi sallah da kai anan zan koma ne sai in sa abin da yake rufe min al'aura ita ma sai ta lullubu da wannan mayafin ta samu ta yi sallah subhanallah kaji level na talauci da shi da matan suna shiyarin mayafi ɗaya ne kafin su yi sallah amma yanzu kila kai kana da kayafi kala goma amma kana cewa Allah bai ma ba to me kake so Allah ya ma ga wani fa da ya rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam mayafin sa ɗaya ne ga wani sahabi shi ma mayafin sa ɗaya ne kamar da yazo a jami'u sai na muslim sahabin nan da ma, da annabi yana zaune a majalisa sai wata mata ta zo tace ya rasulullah na kawo maka kaina ne ka aure ni annabi ya dube ta ya kawar da kai to in annabi ya ce baya san ta duk duniya babu wanda zai so ta sahabin shi ya gane karatun sai ya ce ya rasulullah to ka auren min da ita in baka so annabi ya ce to kana da sadaki ya ce ya rasulullah ba ni da shi babu abunda na mallaka a duniyan nan illa mayafin nan na jikina annabi ya ce to in ka dau mayafin ka bata kuma kai zaka zauna zirara kenan kaga bai zai yi ba annabi ya ce to kaje iltamis walau ka taman min hadidin kaje ka nemo koda zobe ne na bakin karfi haka fa ya zaga zobe na bakin karfe ba ba zurfa ba a'a na bakin karfe haka ya zaga ya bai samu zoben bakin karfin ba karshe annabi ya aura masa ita da abunda ya haddace na alqurani wannan hadisi na farkon bari in karisa mana shi don mu ji abun mamaki na san kila mata suna jin mu matar wannan sahabi sai ta ga ya dade ma'ana wanda yake saudi ya fitar nan sai ta ga ya dade bai koma ba da ya dawo sai ta tambaye shi ya kai yau ka dade baka dawo da wuri yadda ka saba da wuri ba sai ya ce mata ai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya tambaye ni wani hali me yasa nake fita da wuri sai na gaya masa halin da muke ciki ai sai ranta ya baci tace yanzu atashkullahi li rasulillahi yanzu kai karan Allah kai wurin manzon Allah me yasa zaka gaya masa halin da muke ciki subhanallah me yasa zaka gaya manzon Allah halin da muke ciki bai kamata ka kai karan Allah wurin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama subhanallah ka ga halin da suke ciki na talauci amma sun yarda to haka idan ka dawo maganan abinci nan kan babban gidan zamu shiga gaba daya gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo hadisin Abdullah ibn Zubair yake cewa nana Aisha tana ce masa ai radiyallahu anha muna yin wata biyu a wannan gidan ba mu hura wuta ba malana illa al-aswadaini ba wani abin da muke ci illa baki biyu ruwa da dabino kaga duk bakaje ne ai ba sa bukatan hura wuta su muke ci wata biyu a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai ba fata ba ina ga aiko kwana biyu ba yi ba dora tukunya a gidanka ba duk yadda abin da ya lalace za dai a dora tukunyan nan za ka haji kam ya tashi a sai kenan wajibi ne mu gode wa Allah a halin da muke ciki sannan mu ainihin wato nemi Allah ya kawo mana dauki amma Allah ya mana ni'ima mun ka da kai mun rintse mun ce ba mu samu komi ba muna duba mun zama kanut din kamar yadda Allah ya faɗa ko innal insana li rabbihi lakanut dan adam me ainihin bijirewa ni'imomin Allah ne malamai suka ce kanut shine alladhi ya'uddu al-masa'ib wa yansa an-ni'am shine wanda kullun matsaloli yake irgawa yana manta ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya masa Allah ya datar da mu na amma yuqalu laka zamu sai da maganan alqur'ani sai saboda akwai maganar a gaba zamu ci gaba da tafsirin mu Allah subhanahu wata'ala a wannan aya kuwa yana rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda sanin halin nan nasa na tausayi da damuwar da yake shiga idan ba imani ba da kuma irin abun da yake fiskanta na cutarwan kafirai sai Allah yake rarrashin annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah kai hakuri kaga da dagewa ma yuqalu laka ba wani abun da ake gaya maka illa ma kad kila lirusuli min qablika sai irin abun nan da ake gaya manzannin da suka zo kafin kai duk manzannin da suka zo kafin kai abun nan da ake gaya maka an gaya musu sihiri an gaya musu masu halinka ma'ana masu sabin hankali an gaya musu bokanci an gaya musu kaga dai ko maganan annabi Musa muka dawo nan kurkusa kisar annabi Musa me Fir'auna ya gaya masa yace inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun lalle annabin da aka aika muku ma mai halin ka ne ka gani sai ga Walid ibn al-Mughira shi ma yana ga annabi sallallahu alaihi wasallama innaka la majnun kaga irin abin da aka gaya annabi Musa haka aka zo aka gaya masa sannan suna cewa annabi mai sihiri ne Allah subhanahu wataala ya ba mu labari yadda Fir'auna ya gaya annabi Musa inni la azunnuka ya Musa mashura Musa ina tsammani fa kai mai sihiri ne fa to kaga su ma haka suka suke cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yazo da shi sihiri ne da haka ya rasulullah kai hakuri a wani wuri Allah subhanahu wataala yana cewa kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun ya rasulullah kai hakuri dan sun ce maka mai halinka ko sun ce maka mai sihiri kadhalika haka abun yake ma atal ladina min qablihim min rasulin babu ainihin wata al'umma da ta rigaye ka manzo yazo mata illa qalu sahirun aw majnun sai wannan al'umma sun gaya manzon nasu wai mai sihiri ne ko mai halin ka ne da aka ya rasulullah ba kanka ne farau ba ba kai ne aka fara gaya irin wannan ba dukkan annabawa an gaya musu sun yi hakuri kuma basu kai ka daraja ba to ya rasulullah kai kai ba ta ka kare yin hakuri kuma Allah a ƙarshen wannan aya sai fadi adalcin sa ga halittarsa sai Allah subhanahu wataala ya ce amma dai duk da haka ka gaya musu inna rabbaka lalle ubangijinka lazu magfiratin wallahi ma abocin gafara ne wazu iqabin alim wato lazu magfiratin liman taba ilaihi ma abocin gafara ne ga wanda ya tuba duk wanda ya tuba Allah zai karbi tubansa kuma Allah zai karbi tubansa da farin ciki kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana farin ciki da tuban bawan sa gare shi fiye da wato farin cikin mutumin nan da ya fita da raƙuminsa a sahara wanda raƙumin yana ɗauke da abincinsa da abin shansa sannan raƙumin ya ɓace masa ya ebe tsammanin samun wannan raƙumi ya ebe wa kansa ma tsammanin rayuwa gaba ɗaya saboda a sahara ne in kai tafiya nan ma ba za ka gane ina ka fito ba saboda iska zai zo ya ɓatar da alamar hanyar ma gabaki ɗaya ya samu wani bishiya ya zauna a ƙarƙashinta irin bishiyoyin da suke rayuwa a sahara yana jiran kawai mutuwa ta zo masa ya sunkuyar da kansa yana jiran ita inda mutuwa za ta zo masa kamar wani ya ce ma dago kanka yana dago kansa sai ya ga ga raƙumin nan ya dawo yana tsaye a gabansa da abincin nan nasa da komi da kominsa ga akalar nan kawai kamawa zai yi da ya kama akalar sai ya ce alhamdulillah allahumma anta abdi wa ana rabbuk Allah na gode maka kai ne bawana ni ne ubangijinka subhanallah manzo Allah ya ce yayi kuskure saboda tsananin farin ciki da yake ciki ya ce ai Allah ne bawansa shi ne ubangijinsa subhanallah to Allah ya fi murna da bawansa da ya tuba gare shi fiye da yadda wannan mutumin yake murna har murnar ta ja shi yana yin kuskure yana cewa shi ne Allah kuma shi ne bawansa subhanallah sannan wazu iqabin alim sannan kuma Allah ma'abocin ukuba ne mai radadi ma'ana duk wanda ya saba masa yayi masa tawaye kuma ya mutu akan haka to Allah subhanahu wataala zai ainihin dauki mataki akan sa inna rabbaka labil mirsadin lalle ubangijinka yana madakata kuma inna akzahu alimun sharid lalle kamun ubangijinka wato mai tsanani ne ga dukkan wanda ya saba masa subhanahu wataala na'am
أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في
Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan aya ya sake dawowa dai kamar da na faɗa ba ga magana alqur'ani ba an sake dawowa magana alqur'ani mai girma dan kuma wannan ayoyi da zamu ji har zuwa kan gaba ta izu wannan izu na ilaihi yuraddu za su yi magana ne akan urubatil qur'an at-takidu ala urubatil qur'an ma'ana karfafawa akan kasancewan alqur'ani balarabil littafi ne daman tun a farkon littafin Allah ya ce qur'anan arabiyyan liqaumin yaqilun littafi ne da muka saukar da shi da larabci amma ga mutane masu hankali to da haka sai ya zama Allah dan ya tabbatar da cewa wannan littafin na larabci ne kuma a yanke wa kafiran nan uzuri tunda su ma ai larabawa ne tunda larabawa ne littafin kuma da larabci ne to me yasa su suka ce ba su gane me wannan littafi yake nufi ba a suna cewa wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijab a suna cewa su akwai wani wainawi a cikin kunnan su sannan suna ga akwai wani ma hijabi tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah subhanahu wataala ya fayyace ya tabbatar da cewa kawai taurin kansu ne yasa su kafircewa alqur'ani Allah ya ce walau ja'alnahu qur'anan ajamiyan da mun sanya wannan alqur'ani ya zama da yare ne na baibayi ma'ana yaren da ba larabci bane aka saukar da shi laula fusilat ayatu ai da wa'annan kafiran za su ce ah to ya Allah mu an saukar da alqur'ani ne ba da yaren mu ba eh ba ma gane wannan yaren laula fusilat ayatu da mana fayyace mana ayoyinsa sannan kuma sai Allah ya ce to amma in ba irin taurin kai na kafuri ba yanzu da mun saukar da alqur'anin da bai bai yaren da ba larabci ba da za su ce ajamiyun wa arabi wannan wani irin saukarwa ne a ce littafin ba larabci bane amma annabin kuma ba larabe ne kenan zai zama shi ma annabin bai san me yake karantawa ba kenan Allah ya ce da mun saukar da alqur'anin da wani yaren larabci to da irin wa'annan tambayoyin su ne za su yi ta fada da za su yi to ai muna so a bayyana mana mu gane me ake nufi da wannan wato littafi saboda yare ya saba don dole a cikin fahimtar abu dole sai ya zama akwai fahimtar yare yaren da aka yi magana da shi shine zaka ainihin gane akwai inda ake amfani da hakika akwai inda ake amfani da majaz metaphorical meaning akwai kuma inda ake amfani da original meaning din daka dole sai an yi duba wannan guda biyu yanzu misali zan ba da misali a turanci ga na sa ku yan makaranta yan uwan mu ko idan aka ce lion me lion ba zaki ba to sai aka zo ana maganan budget sai aka ce ai gwamnatin jihar Gombe ta bawa bangaren ilimi lion share yanzu ka zo fassara lion share sai ka ce ta bayar da rabon zaki ha istiyara ne za a ce ta bada kaso mai yawa saboda shi zaki idan aka je jeji yana diban kaso mai yawa na namun daji ma'ana wurin iko da su da za a ce to nan ma an bada ainihin kaso mai yawa da haka sai ya zama dole at-tafannunul lughawi fahimtan yare yana ciki da haka Allah subhanahu wataala ya ce ai wannan alqur'ani Allah ya yanke musu hujja balarabin annabi ne balarabin littafi ne to su kuma larabawa ne to me suke jira da wani abu ya saba anan an yi annabin balarabi amma littafin ba larabci ba to sun samu wurin suka za su ya to mu ba mu gane ma me littafin yake nufi ba kuma wannan wani irin littafi ne a ce me shi balarabi amma shi littafin ba larabci ba amma Allah duka ya yanke musu wannan hujja sai Allah subhanahu wataala ya ce qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa wannan qul ka ga ya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallama huwa lil ladina amanu hudan wa shifa wannan littafi hudan shiriya ne wa shifa'un da baraka lil ladina amanu ga wanda suka yi imani da ka wanda suka yi imani su alqur'ani mai girma zai zame musu shiriya sannan kuma zai zame musu waraka kamar yadda alqur'ani yake karanta mana wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin Allah yana cewa muna saukar da alqur'ani mai girma ko mun saukar da alqur'ani mai girma domin ya zama waraka wato da kuma jin kai ga mu'minai amma wala yazidu zalimina illa khasara ba abin da yake karawa azzalimai sai dai asara kawai wannan shine alqur'ani mai girma qul huwal ladzina amanu huda mushfa wal ladzina la yu'minu bil akhirati kankananta wal ladzina la yu'minuna Allah yace wadannan wadanda ba su imani ba fi adhanihim waqrun wato a cikin kunnuwan su akwai wani irin nauyi mana ta yadda ba sa fahimtar ma'anonin alqur'ani mai girma wa huwa alaihim aman sannan alqur'ani mai girma ya zai musu kaman makanta ba sa ganin wato abubuwa na ban mamakin sa Allah subhanahu wataala yace ba sa fahimtar wannan ainihin alqur'ani mai girma Allah yace to wannan abu ne na ainihin fil azali ya same su ulaika yunadawna min makanin bayid to lalle wayannan za a kira su wato daga wuri mai nisa Allah subhanahu wataala yace ai inna halahum ka hali man yunada masafatan ba'ida ma'ana halin su kamar wanda yake nesa ne wanda yake nesa yan kira shi zai ji me zai ji ba ma'ana wanda yake nisa baya jin kira wayannan mutanen sun yi nisa ba za su kira ba shine ulaika yunadawna min makanin ba'idin cewa ana kiran su ne daga wuri mai nisa ma'ana sai riga da sun yi nisa a cikin kafirci ba za su ji alqur'ani ji na fahimta ba ba za su ainihin wato yadda da alqur'ani ba amma wanda Allah ya sa musu kwayar imani a zuciyarsu ai karba za su muna ji aljanuma da suka ji alqur'ani ya suka yi wai sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alqur'an ko falamma hadaruhu qalu me ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mundhirin yayin da suka gama sauraro alqur'ani suka zo sura annabi na karatu alqur'ani suka ce to a saurara bayan sun annabi ya gama karatun suka ji suka taya mutanen su azi kuma Allah ya ce mana qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni faqalu inna me sami'na qur'anan ajaban haqiqa mun ji alqur'ani mai ban mamaki dan wannan alqur'anin kamar yadda Allah ya ce qul huwal ladzina amanu hudan wa shifa yahdi ilar rushdi fa amanna bi yana shiryarwa zuwa ga shiriya shi yasa muka yi imani da shi akan wannan gaba duk da naga lokaci yana ta hararan mu qul huwal ladzina amanu hudan wa shifa akan wannan aya muna da minti biyu zan ba mu fa'ida kamar yadda muka saba fada muka kuma saba ba da fa'ida alqur'ani mai girma lalle waraka ne Allah ya saukar da shi na cutar zahiri da cutar batini akwai wani daga cikin manya-manyan malamai waliyai da aka yi imamul kushairi wannan imamul kushairi kamar yadda Sheikh Alawi ya kawo wanda yake so ya bi maganar tana cikin madafi Sha'ban na Sheikh Alawi wannan imamul kushairi yana da ɗansa guda ɗaya da Allah ya bashi sai wannan ɗaya game da rashin lafiya an yi duk iya maganin da za a yi wannan ɗaya bai warke ba to wata rana ya kwanta yana bacci sai mafarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai annabi yake tambayar sa ya kake cike ce ya rasulullah komai lafiya amma maganan dan nan nawa ya da amin annabi yace masa to ya kake da ayatu shifa'i ma'ana kai masa amfani da ayatu shifa'i Imamul Kushairi yace ina tashi daga bacci sai daga ayatu shifa'i alqur'ani guda shida ne akwai ayatul ludfi akwai ayatu shifa'i akwai ayatul kifaya akwai ayoyi daban-daban a cikin alqur'ani mai girma yace ina tashi na gansu guda shida ne yace sai na rubuta su babu wani ciwo da zai dami mutum a duniyar nan alizimci tofa masa su yana sha ko kuma rubuta masa su yana sha bai warke ba an yi da yawa sun warke saboda alqur'ani mai girma littafi ne wanda Allah mai gaskiya ya saukar da shi a bakin manzon Allah mai gaskiya dan haka Allah ne yace littafin yana warkarwa annabi ba yace littafin yana warkarwa indai ba za a yi ta zuman ba ko ka san zuma ma tana warkarwa wani sahabi ciwon ciki annabi yace a bai zuma ya sha aka bai zuma ranan farko ya sha gari yawa aka tambaye shi ya warke yace a aka sake bashi zuma ya sha sai da kwana uku sun gaji da nemo zuma sai suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah ka ce a bai zuma zai warke amma kwana uku ana bai zuman bai warke ba annabi ya ce kai a kira min shi yazo da aka kira shi yazo annabi ya ce ya ka warke ko baka warke ba yace na warke ya rasulullah tun ranan farko tun ran da na sha na farko na warke amma nayi tace musu ban warke ba dai na ita kawo zuma ina sha dan na ga musu ran farko na warke ba za su karo zuba ba ni kuma naji zaki dan haka shi yasa nace ai ta kawowa dan haka ana warkewa wayannan ayoyi zan karanta mana su tunda ana dauka in kuma lokaci ya bani dama ba waya in rubuta su aya ta farko tana cikin suratu tauba waish fi sudura qaumin mu'minin daidai wannan bangare kenan aya ta biyu tana cikin suratu yunus washifa'ul lima fi suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin sannan aya ta uku tana cikin suratu nahli ita ce yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu fi shifa'un linnas sannan aya ta hudu tana cikin suratul isra'i su ma wannan a jejere ne yadda tauba da yunus suke jere nahli da isra'i su ba suna jere wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin sannan aya ta biyar tana cikin suratul shu'ara'i wa idha maridtu fa huwa yashfini sannan aya ta shida tana cikin wannan sura suratul fusilat qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa wannan ayi guda shida ana tofa su sau goma da fatiha daya a ba mara lafiya zai warke ko a rubuta sau goma da fatiha kafa daya a ba in so samu a wanke da zamzam ko za a tofa din ma a tofa da zamzam a ba mara lafiya zai warke in matsala ce ta ido akan wanke idon ne da shi ba sha za a yi ba amma idan matsala ce ta cikin jiki to nan kuma sha za a rika yi musamman alal riqi ma'ana akan yawun bacci kafin mutun ya ci komai lokacin da ya tashi daga bacci Allah ya datar da mu Allah ya ba mu albarka alqurani mai girma Allah ya warkar da mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali marigaya mu Allah ya ji kansu ya gafarta musu marasa lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka amsa mana addu'o'in mu wannan ibaduna mu Allah ya karba mana su Allah ka maimaita mana ramadana da yawa cikin rayuwar mu Allah mun gode maka akan ni'imomin da ka mana zahiran wa batinan Allah ka sa mu cikin ceton alqurani mai girma Allah ka sa alqurani zama hujjar ba hujja akan mu ba kasar mu Allah ka bata lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali jahar mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali kunci da ake ciki Allah ka mana sauki wanda ba shuka da dawainiyoyi da damoyi suka musu yawa Allah ka yaye musu Allah ka sama musu mafita sabarin mu Allah ka ba su abin yi Allah ka ba su abin yi mai albarka Allah ka taimake su Allah ka yi riko da hannuwansu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka yi riko da hannuwan mu gaba daya dotta mu Allah ya ja mana da rayuwarsu wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu Allah ya sa sun huta mu kuma Allah ka ba mu guzurintar da su Allah ka ba mu jinkiri mai amfani Allah ka ba mu sa'a tafiya albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fatiha ma salatul fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر لك بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم